نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باي هكا يا أموال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن قيا اشي وانا قري مي البركة نكنو وانا يمتشينا لتنن يومنا 25 قوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديرا تريه دولا 40 دوكو wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 11 miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bayn al-haqq wal-batlan wallafar sheikh al-islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiyah al-harrani rahimahullah amin wannan shine darasi na nawa darasin mu na 16 cikin wannan littafi inda malan yake bayanin ma'anar al-furqan menene kalmar al-furqan take nufi to cikin wannan bayani yake kawo ayoyi na al-qur'ani wadanda suka kunshi batu akan al-furqan daga ciki akwai ayat suratul anfal in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqan to in kun kasance kun yi imani da Allah da abinda muka saukar wa bawan mu yawmal furqan ranar al-furqan ranar rarrabewa al-furqan a cikin wannan aya ce yana nufin rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma nasara da Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama akan abokan gabansa da zai zo ya sake kawo wannan aya a cikin can gaba sannan da fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ce hakika wani haske ya zo muku daga Allah da kuma wani littafi mabayyani qila an-nuru huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa qila huwa al-islam ce an-nuru ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wasu suka ce ana nufin musulunci sannan da fadar Allah subhanahu wataala da yake qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina haqiqa wata hujja ta zo muku daga ubangijinku kuma muka saukar muku da wani haske mabayyani qila al-burhanu huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wasu cikin malamai suka ce al-burhan hujja da ake nufi anan ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qila huwa al-hujjatu wad-dalil wasu suka ce ana nufin hujja da dalili wato abinda ya zama hujja akan mutane ta hanyar bayanin gaskiya da kuma bayanin ƙarya bayanin da yake bayyana gaskiya da kuma wanda yake bayyana ƙarya wad dalil da dalili da yake fito da gaskiya gaskiya ce da kuma ƙarya ƙarya ce wa qila al-qur'anu wal hujja wasu suka ce al-qur'ani ake nufi da hujja al-burhan ana nufin al-qur'ani ana nufin hujja shine malam yace wa dalilu yatanawalu al-ayati allati bu'itha biha muhammadun sallallahu alaihi wasallam idan ka ce dalili ya kunshi ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi da su wannan aya da ke cikin suratul nisa'i malamai sun yi magana akan waɗannan lafuzza guda biyu da suka zo a cikinta qad ja'akum burhanun sannan wa anzalna ilaykum nuran mubina me yake nufi da al-burhan me kuma yake nufi da an-nur a cikin ita wannan ayar da yawa daga cikin malaman tafsiri mafi yawancinsu sun ce al-burhan ay hujja anan ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan shine mafi yawancin abinda malamai suka ambata shine maganar da البغوي يكاو يجنجنا ومفي يوان شم مالمي مالمان تفسيري شيء واسنا نفن أنا نفن البرهان أنا نفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أبو حيان شكين تفسير سأل البحر المحيط يا جنجنا وننزوها مفي يوان شم مالمان تفسيري شيء واسن فسر البرهان شيء وما إكي إكي نفي قد جاءكم برهان من ربكم wato annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hujja ne akan ku ya zo muku daga ubangijinku an kirawo shi hujja an kirawo shi burhan li'anna minhu al-burhan domin shi yake shi ya taho da hujja annabi shi ya zo da hujja wacce ta bayyana gaskiya ta kuma yi bayanin ƙarya ta bayyana gaskiya ga gaskiya ƙarya kuma ga yadda take saboda haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan aka kirawo shi da al-burhan saboda shine yake ya taho daga Allah subhanahu wataala da wannan hujja wannan kuma an rawaito shi daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ne daga cikin magabata shi ma haka ya fassara al-burhan wasu daga cikin malamai sun ce al-burhan ana nufin hujjar kanta qad ja'akum burhanun min rabbikum ana nufin hujja ta zo muku daga ubangijinku amma hujja anan ba kowace irin hujja ba ana nufin hujjar da take karara hujjar da take a fili wacce take raba gaddama wannan hujja raba gaddama ta zo muku daga ubangijinku hujja ta fili ta karara yace saboda haka duk inda galibi abinda ake nufi kenan da al-hujja a cikin alqur'ani ana nufin hujja ta tafsirari hujja ta fili hujja da take raba gaddama domin kalmar hujja suna ta tara sai ya kawo hujja amma an kalmu ba sai ga duk shirme ne babu wani abu na hujja a ciki sai ga shiriri ta ce sai wata shubuha ce wani su kiburu tsu ne molanka amma zai kira shi hujja an kawo hujjoji masu ƙarfi amma sai ga babu wani abu da zai kama kanka kuma alqur'ani ya ce hujja yana nufin wani abin da yake karara a fili raba gaddama wanda sai dai mutum kawai ya kyakkyasa ƙasa ya ce ba zai yarda ba ba wai dan hujjar ba ta hujjantu ba hujjar ta samu ta zauna sosai anan dalailun nubuwa za su shiga dalailun nubuwa wato dalilai da suke tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne mu'ujizozin da Allah subhanahu wataala ya bashi tun daga shi kansa alqur'ani wanda Allah ya saukar masa da ba taɓa saukarwa wani annabi irinsa ba annabawan da aka yi tun daga kan manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi Isa alaihi salam ba taɓa saukarwa da wani annabi daga cikin annabawan Allah littafi kamar alqur'ani ba yana dauke da mu'ujizozi ta fuskoki daban-daban yana dauke da mu'ujiza ta fuskar bayanan da yake dauke da su na gaskiya wanda kokonto baya zuwa musu ta gaban su ko bayan su la yatihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi yana dauke da hujja da mu'ujiza ta fuskar labarurruka da yake bayarwa waɗanda nake suke na gaskiya tabbatattu waɗanda suka wakana da waɗanda ba su wakana ba yake ba da labarin za su wakana kuma su tabbata kamar yadda ya ba da labari babu littafin da ainihin ya zo da irin wannan kamar yadda alqur'ani ya zo da shi yana ɗauke da hujja ta fuskar irin dokoki da ya zo da su wanda suke tsara rayuwar ɗan adam suke gyara masa ƙwaƙwalwarsa suke gyara masa tunaninsa suke gyara masa mu'amalolinsa da shi kansa karan kansa da kuma waɗanda suke tare da shi suke masa bayanin alaƙarsa da halittun da ke kewaye da shi suke nuna masa yadda zai yi rayuwa mai kyau a nan duniya kuma suke nuna masa yadda zai haɗu da Allah subhanahu wataala babu wani littafin da ya zo da irin waɗannan bayanai da irin waɗannan dokoki kamar yadda alqur'ani ya zo da shi saboda haka alqur'ani dalili ne cikakke da yake tura cewa maganar Allah ce kuma Allah subhanahu wataala ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko masa da wannan maganar wanda take tabbatar yake tabbatar da cewa shi manzo ne daga Allah da gaske ba ƙaryar manzanci yayi ba Qur'ani yana kunshe da wato dokoki abinda mu'jiza ta fuskar dokoki da yazo da su dukkan wata doka da Allah subhanahu wataala yazo da ita ta zamantakewar dan adam in ba ta qur'ani ba kowace iri ce za a zo da ita to sai an ga cewa ba kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba sai dai kaga al'amura suna ta ƙara rikirkicewa suna lalacewa ba abin da ya jefa dan adam a cikin halin da yake ciki sai jingina alqur'ani da yake da dokokin sauri guda ci shi zai tsara wa kansa dokokin da zai rayu a kansu saboda haka yau ayi nan gobe a zo ayi amendment jumaa zo ayi haka za a yi ta amendment din constitution ayi ta sake dokoki a saka a gyara a cire a mayar kuma duk sanda aka yi sai a rika gano wasu barkoki ta wasu rari inda dan adam ne zai tsara ba wai da za a yi abin da yake ba daga Allah ba kuma a same shi yadda ake san shi dauka da min indi ghairi llahi lawajaduhu fi ikhtilafin kathira wannan sifa ce ta da wani tsarin da zai zo ba daga Allah ba sai ka same shi da ikhtilafin kathira ka same shi da tufka da walwala sai yasa za ka ga a kotu ai ta tafka muhawara akan doka kowa ya yi fasarar da yake mata in yau wannan ya ci nasara akai gobe kuma wani in yazo ba zai ci nasara ba kuma duk abu ɗaya ne saboda ka wanda ya fi iya magana ce doki mai baki shi fa gudu saboda ka wanda ya fi iya kallalle alkali da abin na karshe a ce yayi nasara ko wanda yake da daurin gindi to wannan duk hujjoji ne da suke tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake banda al ayatul maddiyah al hissiyah da Allah subhanahu wataala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kafiran da suka yi zamani da shi da musulman da suka yi zamani da shi suka gansu karara mu kuma aka ruwaito mana su ta hanyoyin da muka tabbatar da cewa sun faru wasu alqur'ani ya bamu labari kamar abin da ya shafi inshiqaqul qamar darabati sa'atu wa shaqqal qamar kafirai sun ga wannan musulmi sun ga wannan sun ga sanda wata ya tsage gida biyu mu ba mu gani ba amma alqur'ani ya bamu labari sai haka mun yadda mun gaskata kamar mun gani fiye da ba mun gani dan idan mu zai iya gaya mana ba gaskiya ba amma abinda alqur'ani ya zo da shi gaskiya ne ta kowane bangare saboda haka kamar isra'il ma'iki sallallahu alaihi wasallam tafiyar dare zuwa min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu saboda haka a cikin dare aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam gangan jikinsa da ruhinsa aka yi isra'i tafiyar dare da shi zuwa baitul maqdis wanda tafiya ce da take ake kwashe wajen wata guda ana yin ta kafin aje amma yayi ta a cikin dare ya je ya dawo ya waye gari a cikin garin makka alqur'ani ya ba mu wannan labari waɗanda suke nan sun ji sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari suka tsare su ga musu tambayoyi an san dai bai taba bin wannan tafiyar ba haka kuma ya musu tambayoyi kuma duk ya ba da labarin abubuwan da ya gamu da su a hanya kuma da matafiya suka zo aka tambaye suka ce kwarai da gaske haka abin ya faru a wannan tafiya ta mu sauraka alqur'ani ya zantar da mu subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wannan shine dalilin yin tafiyar wato yin tafiyar ba yi ta ba illa linuriyahu min ayatina ba wai ita tafiyar ce bukatar ba dan a nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam min ayatina idan wani ya ce yau yayi wata tafiya shi ma irin wannan da yau za a samu wani yayi tafiya ko ala ifritu min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin wa kana qala alladhi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu kaga wannan tafiya ce a miqyasin ka na dan adam tafi sauri ma akan wacce aka yi ta cikin dare Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa Isra'i daga Makka zuwa Al-Masjid Al-Aqsa a cikin dare aka je da shi cikin dare aka dawo da shi watakila an yi awa ɗaya watakila an yi awa biyu watakila uku al-muhim dai a daren ya tafi a daren ya dawo a nan ya waye gari asuba ta yi masa wannan kuma allazi indahu ilmun min al-kitab qala ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfa kaga a sauri wanda yafi amma shin an bashi wani abu da aka irin wanda aka ba annabi kenan saboda me ta ina aya cewa ta linu riyahu min ayati shi wannan abin da ya gani kenan ba bai gani ba saboda tafiyar ba ita ce kawai ba ayar da Allah ya nuna masa saboda ka shi wannan koda yayi irin wannan tafiyar da tafi wannan sauri amma bai ga ayoyin Allah da annabi ba saboda ka bai irin ta annabi ba dan kada wani zo ce ga wani yayi tafiyar da annabi bai ba saboda ka dan a cikin bayanai wadanda suka ji zaka ce wani malami ne da Allah ya bashi sanin al-ismul a'zam shi yayi wannan tafiyar to koda hakan ne shi malamin ne to amma bai yi ta linuriyahu min ayatina na'am to waɗanda duka dalilai ne da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne banda wasu abubuwa da annabi ta sabai su karga gani na takthirut ta'am abinci mai yawa ya dawo kadan afwan abinci kadan ya dawo mai yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kamar ruwa dan kadan wanda ba zai ishi mutum ɗaya ba ya sha ya koshi amma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sa hannunsa ko ya yi addu'a wannan ruwan ya ishi mutane ɗaruruwa su sha su shayar da dabbobin su bar shi a nan su ci kasalkunan su da sauransu to duk waɗannan al'ayat ne waɗanda sun sha bamban da abin da ake ba ɗaiɗaikun mutane aljanu mutane suna amfani da aljanu wajen su kawo musu abinci sato musu abin sha amma bambancin wannan shi wancan da aka kawo maka babu shi a gabanka aka je aka kawo maka na yi wa su sato suna yi wa kuma su samo shi daga ta hanyar da ba satar ba amma shi wannan yana nan a gabanka kaɗan ne ya zama mai yawa wanne ya fi zama aya wannan ne aya saboda na wanda misali mahaifiyar annabi isa alayhi salam anna laki hadha qalat huwa min indillah kullama dakhala alayha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب مريم بابا النبي يا بچي نعم امه كانت صديقه تي با نبي يا بچي نعم gashi tana samun abincin da babu shi a lokacin a garin su amma daga wani guri ake ka mata ba wani abinci bane anan ya samu canji ko ta fuskar yawa ko ta fuskar kamanni a zuwa aka ka mata shi daga gurin da ake samu shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam abincin ne gashi dan kadan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a yayin yawan da zai ishi mutane har su gaji su bace su bashi da wannan ne fi zama mu'jiza wanda ita ce ayar shi yasa ayatul anbiya khassa lil anbiya wanda shi ne abinda ibnu taymiya ya ta bayani a cikin kitabun nubuwat cewa ita ayar annabawa banda annabawa babu masu irin tarayya da su a cikin wannan ayar sabanin wani abu wanda ba wannan ba shi yasa za ka samu yanzu kamar abinci a kawo maka shi lokacin da babu shi a gabanka ko bokaye suna amfani da aljanu suna yin wannan alhallaj ya kware wajen wannan yana daga cikin abin da ya rudu wasu mutane da shi har ya kai yana da awar allantaka saboda ya shiga ya zauna a indiya ya haɗu da matsafan indiya ya koyi tsafi iri-iri saboda haka yana cikin garinsa zai daga hannu sai ga nan da nan sai ga abincin da babu shi a garin ko kayan marmarin da babu irinsu iskokai sun kawo masa shi to duk sai ya rika cewa waɗannan karamomi ne karama ce a shahid annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi addala'il waɗanda suke tabbatar da abin nan annabcinsa to duk wannan suna shiga cikin burhan ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina saka wasu suka fassara shi da hujja kamar mujahid ibn jabr ya fassara shi da hujja as-suddi isma'il as-suddi ya fassara shi da hujja burhan ya fassara ta da hujja kamar yadda yake cikin tafsiri ibn abi hatim na hudu shafi na 1125 qatada ya fassara ja'akum burhanun min rabbikum yace bayyinatun min rabbikum shi ba daidai yake da hujjatu min rabbikum hujja bayyananniya shi yasa ibnu atiya alaihi rahmatullah a tafsirin sa al-muharrar al-wajiz na biyu shafi na 141 yake cewa al-hujjatu an-nayyiratu al-wadihatu allati tu'ti al-yaqina tamma burhanun min rabbikum ana nufin hujja mai haske bayyananniya wacce take bayar da yaƙini wato take sawa ka sakankance ka tabbata cewa haka abin yake ya ce ma'anar ja'akum burhanu min rabbikum ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo muqtarinun ja'akum burhanun muqtarinan bi muhammadin ja'akum muqtarinan bi muhammadin burhanun min Allah wato wata hujja daga Allah ta zo tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wacce take nuna ala sihhati ma yad'ukum ilayhi wa fasadi ma antum alayhi min an-nihal hujjar da take bayyana gaskiyar abinda annabi ke kiran ku zuwa gare shi da kuma barnar abinda kuke kai na wasu addinai da suka saba masa. Haka nan Ibn Kathir ya fassara burhan shi ma da cewa ana nufin ad-dalilul qati'u lil uzri, annabi ya zo da dalilin da yake yanke hanzari, wal hujjatul muzilatu lishubha, ya zo da hujjar da take kawar da kowace shubha. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi domin ya yanke hanzari daga dukkan wani wanda zai ci sakon annabi zai je masa kuma yake yin imani da shi, wani an yanke masa hanzari ba shi da kuma wani abin da zai kafa wa Allah hujja da shi, da manzo ya zo masa kuma ya zo masa da hujja mai bayyananniya, rusulan mubashirin wa munzirin lilla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, zato mutane ba su da kuma abin da za su kawo Allah hujja da shi, laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza. Saboda haka su zo kuna ga yawa Allah subhanahu wataala cewa ina da me ya hada ma ba ai ko mana wani manzo ba wanda zai sa in ya zo da hujja mu bi shi kafin mu bace ko mu tabe. To Allah ya aiko da manzanninsa waɗanda suka yanke wa kowa hujja, daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da hujjar da tafi kowace zama bayyana, ya ce ya zo da alqur'ani, sauran annabawa hujjar su ta yi aiki zuwa wani lokaci kafin a gurɓata hujjar, annabi at-taura kafin a gurɓata ta, injila kafin a gurɓata ta, bayan an gurɓata ta ba ka da abin da za ka riƙewa a matsayin hujja ce da za ta kawo maka da shubha, za ta saman maka da yaqini. Amma alqur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi, babu ta inda barna za ta zo masa, littafi ne uhkimat ayatuhu summa fussilat, ayoyinsa an kyautata su sannan kuma an fito da su an yi bayanin su daki-daki. Saboda haka ya yanke wa kowa hujja, babu wata hujja da za ta zo bayan wannan. To Ibn Kathir haka ya fassara burhanun min rabbikum, cewa qad ja'akum burhanun min rabbikum, ya ku mutane haƙiƙa hujja ta zo muku daga Ubangijinku. Baydawi tafsirinsa Asrarut Tanzil Shafi abin juz'i na biyu Shafi na 112 ya fassara al-burhan da al-mu'jizat, cewa mu'jizozi, aka ce mu'jiza farkon mu'jiza za ta shiga ita ce al-Qur'an, ta ce mafi girmar mu'jizar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da babu kamarta, ta ce mu'jiza da za ta dore har zuwa tashi al-kiyama, sauran mu'jizozi kafirai ne yanzu ba su gansu ba, saboda haka za su iya kare su, amma al-Qur'ani yana gabansu. Kuma wannan kalubale da Allah yi na a zo a kawo kwatankwacinsa har yanzu yana nan, in aka ce kwatankwacinsa ba wai ana nufin dole ya yi larabci ba, a'a ya zo da irin abinda fuskokin mu'jiza da alqur'ani ya zo da shi, wanda na yi muku bayanin kaɗan daga ciki, ko da al'ijazu tashri'i kawai, dokoki da alqur'ani ya kafa wa ɗan adam yadda zai rayu, a zo da wani kundi da yake ɗauke da dokoki irin waɗannan babu su, babu ba za a samu ba kuma. Saboda haka wannan kalubale ba wai ya takaita ne da larabawa kawai ba, don wani zai ce to ai dan mu ba larabawa ba ne, da mu an ga me za mu yi a kan wannan, ila wani ce ai da mu larabawa ne da mun kawo, ba saboda mu ba larabawa ba ne, ce ai ba ta fuskar fasaharsa kawai da zubinsa kadai ba, ta fuskar abinda ma ya zo da shi, content ɗinsa shi kansa, ka dubi abubuwan da ya zo da su na wa'azi, na shiryarwa, na faɗakarwa, na yadda alƙur'ani yake magana da hankali, yake magana da zuciya a lokaci guda, ya magana da hankali, ya magana da zuciya, yadda ya zo da buƙatun ƙwaƙwalwa, ruhi da buƙatun gangan jiki, babu wani littafi da ya zo da waɗannan abubuwa. Saboda haka kai kana da wani littafi wanda yake irin wannan, ko za ka iya tsara wani littafin da zai kunshi wannan, to ka tsara magana, babu wannan. Saboda haka ko da an fassara alqur'ani kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa, ko da an tarjama alqur'ani zuwa ga wani yare, to mu'jizan nan tashi da kalubalen nan tashi yana nan, kakka ɗauka in an fassara shi ya koma hawdahul bayan shi kenan, kuma babu mu'jizan dai tana nan, domin abinda za a nakalto na ma'anoninsa ɗin, a ce wannan aya ga abinda take cewa, wannan aya ga abinda take cewa, to wannan abinda take cewa a kawo wani abu irinsa, ba za a iya ba. saboda mu'jizar ta tana nan mu'jizar ta tana nan saboda ka dauka mu'jizar kawai ta zubin larabci ne ta zubin larabci ne da har aka samu wasu a baya can suka rika cewa ai shi kansa larabcin ba wai dan ba za su iya kawo irinsa bane a'a kawar da su Allah yayi daga kawo irinsa sune yake cewa sarafa yani sarafahum Allah Allah ya kawar da su ne ya hana su iko amma da an sai kan musu da zabi za su iya to kaga wannan ita ma magana ce mara kyau da a baya can malamai suka yi ta abin nan suka yi ta ta rushe ta baydawi yake cewa al-burhan ana nufi mu'jiza in yace mu'jizat al-qur'ani ya shiga ciki an-nur kuma yace ana nufin al-qur'ani wannan wajen fassara an-nur da al-qur'ani wannan galibi abinda duk malamai suke fada kenan wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da tunda ja'akum burhanu min rabbikum sai zama nuran mubina shine al-qur'ani kamar yadda Allah ya sifanta shi a wurare daban-daban saboda ka fassara burhan da al-qur'an sai na fassara nur da al-qur'an sai zama akwai kongobo kombaya akwai mai a ciki sa'idi a cikin tafsirin sa shiqa ja'akum burhanun min rabbikum yace ana nufin hujajun qati'a ala al-haqq tubayyinuhu wa tuwaddihuhu wa tubayyinu diddahu kusan dai maganganun da malamai suka yi ne ya saki maimaita su ya hada su guri guda yace hujjoji waɗanda suke masu yanke shakku masu bayanin gaskiya su kuma bayyana kishiyar gaskiya hujjojin da suke bayyana gaskiya kuma su bayyana kishiyarta domin a gane wannan gaskiya ne wannan kuma ba gaskiya bane yace wa hadha yashmalu ad-dala'il al-adillati al-aqliyati wan-naqliyya wannan ya kunshi dalilai na hankali da Allah subhanahu wataala yake yi na jan hankali zuwa ga sama da kasa da abin da yake da ya bude ke kai wada afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ard kayfa sutihat wannan duka ayat ne wadanda suke al-aqliya wanda tunani ne dan adam zai yi ulunzuru ma za fi as-samawati wal ard wa ma khalaqa Allah min shay saboda haka wadannan duka hujjoji ne da hankali ne zai yi nazari akan su awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ard wa ma khalaqa Allah min shay saboda haka waɗannan akwai kuma al-ayatul naql al-naqliya waɗanda su kuma bayanai ne da alqur'ani ya zo da su labarai ne da alqur'ani ya zo da su musamman abin da ya shafi baya wato abubuwan da suka riga suka wuce ko abin da za su zo nan gaba abubuwan da suka shafi alkiyama da abin da zai biyo abin nan zai biyo baya ko zai faru a cikinta ya shafi al-ayat ya shafi al-burhan ya shafi al-adilla al-ufuqiyya sune wanda zaka gani a sararin sama ko kuma an-nafsiyya shine wanda zaka gani a tare da kai a halittarka sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq Allah ce da sanu ba da jumawa ba za mu nuna musu ayoyin fil afaqi a sararin samaniya abubuwan da za su yi ta gani na ayoyi na ikon Allah wa fi anfusihim da karan kansu su karan kansu a halitta su za su yi ta ga abubuwa na ban mamaki za su jima ba su iya gano hakikanin su ba ba su iya gano fassarar su ba sai dai su ce haka abin yake faruwa amma me yasa yake faruwa haka baya fa akasin sa baya faruwa ba za su iya gaya maka ba zai nuna maka wata aya ce ubangiji ya ajiye maka a ciki ana Allah ce min rabbikum qad ja'akum burhanun min rabbikum min rabbikum dan an nuna maka darajar wannan hujja hujja ce da ta zo daga Allah daga ubangijin an nuna maka girman sa ko nuna maka amfanin sa gare ka domin ya zanto wanda ya saukar da wannan hujja shine ar-rabbu shine mai tarbiyar ku shi ya same ku daga babu yayi muku abinda duk yayi muku na kyautatawa to lalle abinda zai kawo muku na hujja wani abu ne mai amfani gare ku saboda haka wannan zai sa ku rungume amin hannu biyu kuma ku bawa abin kulawa to wannan shine fassarar da malamai suka ka ja'akum burhanu min rabbikum da kuma munura mubina wannan babu sabani cewa ana nufin alqur'ani malai ce lakinnahu huna ja'a bi lafzi ayataina ina yake nufi da huna yana nufin maganar annabi Musa alaihi salam laqad ataina Musa وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين انا akai amfani da kalmar ataina wato mun bawa sannan kuma a cikin suratul maida akai amfani da ja'akum ko kuma a cikin suratul maida qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin hakanan anan ma aka ce qad ja'akum burhanun min rabbikum wa huna qala wa anzala alfurqan amma a waccan ayat da take magana akan ta in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abd afwan wa anzala alfurqan allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum nazzala alayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala altawrata walinjila min qablu hudan linnas wa anzala alfurqan anan sai aka ce wa anzala alfurqan a can akai magana jaa bina ataina wajen maganar annabi musa alayhi salam لقد آتينا موسى وكما قد جاءكم برهان من ربكم أما أوجهن أولا آية إتيكي مغانا سكتش وأنزل الفرقان سجاء بلفظ الإنزال يا زود لفظ سوكروا وأنزل الفرقان سيتش ولها فلهذا شاء بينهم شيسا يا واتو يا لأتكان مالمي أن الفرقان والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن wato al-burhan al-furqan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ko ya bayar da shi al-furqan abinda zaka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma al-burhan hujjar da zata yanke maka hanzari da zata tabbatar maka da gaskiya ta bayyana maka ƙarya wannan malamai suka ce yahsulu bil ilmi wal bayan zai samu ne ta hanyar ilimi ta hanyar bayani ta hanyar ilimi ne zaka samu al-furqan ta hanyar ilmi ne zaka samu al-burhan kama hasala bil qur'an kamar yadda yake samuwa ta hanyar al-qur'ani ta hanyar al-qur'ani zaka samu burhan ta hanyar al-qur'ani zaka samu al-furqan wa yahsulu bin nadari wat tamyiz bayna ahlaka kaga in ya zanto ta hanyar ilmi da bayani wanda ilimin nan da bayani da zai nuna maka gaskiya ya nuna maka ƙarya ka fahimci gaskiya ka fahimci ƙarya in ya zama ta hanyar ilimi ne to kaga wannan yana nuna cewa ta hanyar alqur'ani ne ta hanyar alqur'ani kuma ta hanyar saukarwa ne tunda alqur'ani saukar da shi akai kaga za a cewa anzalal furqan tunda sai da aka saukar da alqur'ani ka karanta sannan ka samu ilimin da ka iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya saboda kaga ashe ilimin da ka samu na bambance tsakanin ƙarya da gaskiya saukakke ne daga sama tunda ka same shi ta hanyar abin da yake saukakke shine abinda wannan kalmar anzala din take nufi wato koda ka fassara al-furqan ba da al-qur'ani ba karshe fassara za ta koma zuwa ga al-qur'ani domin abinda ka samu wanda zai iya nuna maka ka iya tantance zai iya baka dama ka iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ka same shi ne ta hanyar al-qur'ani al-qur'ani kuma saukakke ne hakanan wa yahsulu bin nadari wat tamyiz bayna ahli al-haqq wal batil sana al-furqan din nan zai iya samuwa ta hanyar bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin masu ƙarya da masu gaskiya da maƙaryata bi an yunajji ha'ula'i wa yansur ha'ula ta hanyar aga Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar ya tsirar da waɗannan ya kuma halaka waɗannan wa yansuruhum aga yadda Allah zai tsirar da waɗannan ya ba su nasara wa yu'adhibu ha'ula'i waɗannan kuma ya musu azaba fayakunu qad farraqa bayna at-ta'ifatayn sai ya zanto Allah ya rarrabe tsakanin ƙungiyoyin guda biyu tsakanin jama'u guda biyu jama'ar da suke bin gaskiya Allah ya tsirar da su yayin da wata azaba ta sauka ya ba su nasara akan abokan gabansu su kuma waɗancan da suka ƙi gaskiya suka rungumi ƙarya Allah ya azabta su Allah ya halaka su daga nan sai a fahimci cewa to Allah yana tare da waɗannan ba ya tare da waɗannan a fahimci cewa waɗannan su ne masu gaskiya waɗannan su ne masu waɗannan su ne maƙaryata kaga al-furqan ya samu kama yufarriqu al-mufarriqu bayna awliya'illahi wa a'da'ihi bil ihsani ila ha'ula wa uqubati ha'ula kamar yanda mai bambancewa yake iya bambancewa tsakanin waliyan Allah da makiyan Allah waliyan Allah da makiyan Allah ta hanyar a kyautata waliyan Allah ya kuma saukar da uquba akan makiyan Allah sai ya gane cewa waɗannan su waliyan Allah ne waɗannan makiyan Allah ne wa haka zaka qaulihi fil qur'ani in kuntum amantum billah to wannan shine ma'anar kalmar anzala me yasa kalmar anzala ta zo dan an nuna maka zai iya daukan ma'ana biyu zai daukan tunda kalmar anzala kamar yadda ibnu ashur yake fada al-inzal kalmar inzal tana nufin isalu shay'in min uluwin ila sufur a saukar da abu daga sama zuwa kasa shine inzal saboda ka kaga wa ma anzalna zai iya zama abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama a abu ne daga sama kamar alqur'ani saukar da shi aka yi daga sama to shine a ibnu taymiya anan sai ya kawo ayar da take da kwatankwacin wannan ma'anar ita ce ayar da take cikin suratul anfal in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير آية دا الله سبحانه وتعالى يما قرر غنيمة غنيمة دا كساب دا غياكي شو أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله سبحانه وتعالى ce fa'alam wa'lamu annama ghanimtum min shay'in kusani duk abinda kuka samu na ganima duk abinda kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsuhu to daya bisa biyar na abinda kuka samu na Allah ne fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul daya bisa biyar na Allah da manzansa ne na Allah ne sannan manzansa kuma shine zai raba zai sarrafa shi ya ba ma wanda ya ga dama ya hada wanda ya ga dama aka lillahi yana nufin malullahi ne walil rasuli kuma yana nufin annabi shine mai kasawa sannan sauran kuma da za a bawa walil qurba walil yatama duk a wannan khumusin ne dai kashi ɗaya na bisa biyar sauran kashi hudu bisa biyar su kuma na mayaka ne su kuma za a raba musu kowa gwargwadon yadda aka ga ya cancanta to shine Allah ce in kuntum amantum billah wannan hukunci ku karbe shi ku miƙa wuya in kuntum amantum billah in dai kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukar wa bawo mu yawmal furqan ranar rarrabewa ranar raba gaddama yawmal taqal jama'an ranar da kungiyoyi biyu suka hadu kungiyar musulmi da kungiyar kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to yake ibnu taymiya yake cewa wannan ayar a ciki Allah subhanahu wataala ya nuna cewa al-furqan saukar da shi yake sai yace wa anzala al-furqan a waccan aya cikin suratul ali imran nan kuma yace wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan to shine yace al-furqan anan ana nufin bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya ibnu ashur yake cewa anan ya zayyu yawmal furqan anan ana nufin wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yana nufin abinda aka saukar masa na wahayin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa bawan ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abdina ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayin da ya masa a lokacin yakin badar ita ce yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul aya suna tambayeka kudin ganiman nan ya za'i da su ce ganima lillahi war rasul Allah ne da manzansa sai kuma su jira su ji yadda Allah zai ce a kasa to shine aka saukar da kuma waccan ayar saboda ka abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yas'alunaka anil anfal to in kun yi imani da wannan to ga yadda ka sanya ki an fahimta saboda ka kaga al-inzal ana nufin wahayin da Allah subhanahu wataala ma anzalna ala abdina ana nufin wahayin da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin badar zai iya yiwa kuma wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yana yiwa ya zanto mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya saukar masa a yakin badar Allah subhanahu wataala ya saukar masa da mu'jizar mala'iku da suka zo suka taya musulmi yaki a wannan istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf min al mala'ikati murdifin Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'iku wadanda suka taya mu'minai yaki zai yi wa ruwan da ya saukar musu idh yughashikum an-nu'as amalatan minhu wa yunzil 'alaykum min as-sama'i ma'an li yutahhirakum bihi to tayyo wannan ruwan wanda a lokacin sahabbai sun tsoro ya shige su ga mayakan abin abokan gaba mayaka da yawa abin nan da makamai da miyagun makamai a hannunsu su kuma ga su ba yawa waɗancan sun ninka su uku ba su da yawa kuma sannan ba isassun makamai tare da su to a wannan lokacin dan Allah subhanahu wataala ya kwantar musu da hankali sai ya saukar da ruwan sama har ma wasu suka rika gengedi karewar kwanciyar hankali kai gengedi karewar cewa hankalinka a kwance yake ba razani ba tsoro wanda ke cikin tsoro ba zai gengedi ba amma ana fagen yaki ga abokan gaba amma kuna gengedi alamar hankalinku ya kwanta to duk wannan mu'jiza ce duk wannan wata mu'jiza ce Allah ya saukar da ita a gurin wacce saba wa al'ada abinda aka saba wa al'ada wanda yake cikin wannan yanayi babu maganar bacci bacci ina zai zo masa ba zai zo masa ba to amma Allah ya saukar da wannan da ruwan da ya saukar saboda bukatar musulmi kada ya zanto suna tafiya ko suna abin nan suna kurana rufe su da sauransu aka saukar da ruwa yadda kasa ta kakkame za su yi tafiya ba tare da sun tada kura ko wani abu ya cutar da su ba sanan tathbitul aqdam da Allah ya musu tabbatar da gagarigansu idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kull banan sauraka Allah subhanahu wa ta'ala juyar da abu maimakon su su ji tsoro sai Allah ya jefa tsoron a cikin kafiran su kuma ya kafe musu digadigansu ma'ana ya ba su jajircewa da tsayawa kyam babu tsoro to duk wannan mu'jiza ce da Allah ya saukar da ita ranar don haka wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan zai iya daukan wannan an fahimta zai iya daukan wahayin da Allah ya masa na rabon ganima yas'alunaka anil anfal zai iya daukan kuma a waɗannan abubuwan da Allah ya saukar a cikin mu'mine waɗanda suke nuna mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi kuma ana nufin duka zai yi ana nufin wahayin wa ma anzalna ala abdina wahayin da Allah ya masa ne yadda za a raba ganima kuma tana yiwuwa ana nufin kuma zai yiwu har ila yau ana nufin waɗannan abubuwa duk sun shiga ciki al-wahidi a cikin tafsirin sa al-basit juz'i na 10 shafin 153 yake cewa fadar Allah wa ma anzalna ala abdina cewar da ya Allah yi da abinda muka saukar wa bawan mu wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukar wa bawan mu yace يعني الملائكة الذين نصر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في معنى قول الزجاج الزجاج بمعاني القرآن ما جنستنا نونا وما أنزلنا على عبدنا ملائكون ألا يسوكر أو النلانر وأن سكتيمك أو النبي صلى الله عليه وسلم على بدر نصر شيد مسلمين وفي معنى قول مقاتل تفسير مقاتل ابن حيان shi kuma amma anar magana sama anzala alaihi min sha'n al-ghanima yawm badr abinda Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam na al'amarin ganima a ranar badar shine fadar Allah ya salunaka anil anfal lianahu qala yuridu in kuntum amantum billahi bi cewa Allah yana cewa in kun yi imani da Allah fa aqirru bi hukmi to ku yarda da hukunci na wa ma anzaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghanima yawm al-furqan da abinda na saukar wa annabi na sallallahu alaihi wasallama na sha'anin ganima a ranar al-furqan maganar zajjaj tana da cikin littafin sama'an al-qur'an wa i'rabuhu juz'i na 2 shafi 416 maganar muqatil tana da cikin tafsirin ibnu abi hatim na 5 shafi na 1706 da ad-durr al-mansur na suyudi yawm al-furqan anan jumhurin malamai kusan ma kace ijma'in malamai abin da suke cewa yawmul furqan ana nufin yawmul badr ranar badr ita aka kira yawmul furqan ana ranar 17 ga watan ramadan ce ranar juma'a ce 17 ga watan ramadan shekara ta 2 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne aka yi yakin badr musulmi da azumi a bakin suka je suka yi wannan yakin wannan shine abin da aka ruwaito daga magabata irin su Abdullahi ibn Mas'ud Ali ibn Abi Talib Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Abdullahi ibn Abbas da sauransu kuma alaihi jamaahiru ahli al-maghazi wa sir kamar yadda Ibn Kathir yake fada da yawa daga cikin ko mafiya yawancin marubuta yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallama na farko da marubuta sirarsa na farko duk akan wannan suke cewa yawmal furqan ana nufin ranar badar wadda ta kasance 17 ga watan ramadan akwai wani kauri wanda yake bara gurbi wanda malamai ba su yi waiwaye shi ba ya fita daga tsarin abin magana ta malamai shine kaulin da aka ruwaito daga yazid ibn abi habib yace yawmal furqan ana nufin ranar litinin domin ita ce ranar da Allah ya haifi aka haifi domin ita ce ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ibn abi hatim ya ruwaito wannan na na biyar a juz'in sa na biyar 1706 yana sabon hujja ce ta maulidi ce yawmal furqan shi ne ranar litinin amma shi cewa ranar litinin ba 12 ga rabiul awwal ba ina abin ba wai sai ya danganci ba wai sai an samu hujja karara ba duk yadda aka dan samu yanzu kamar azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin kaga bai ce ranar litinin 12 ga rabiul awwal ba shi abin ya ta'allaka shi da ranar litinin azumin sa ranar litinin ba ana sati ko sati to sai aka mai da shi 12 ga watan rabiul awwal 12 ga rabiul awwal sai zama asabar ce wato sai zama lahadi ce sai zama litinin ce kaga ya ga ba wannan bane ke shi na annabi yana da alaka ne da ranar litinin ba dai ba kwanan wata ba saboda haka ranar litinin ta kowace sati ta kowace sati ranar litinin ce ba ta canza ba ranar litinin ko na sati ranar litinin ce yau din nan duk kun yi azumi ko in ce yawancin kun yi azumi to in ana maulidi na gaskiya wannan shi ne saboda haka sai aka ɗauka abin sai koma kwanan wata da ya koma kwanan wata sai ya fita daga ranar litinin da abin ke magana ya ce a ciki aka haife ni a ciki aka haiko ni sai ya tashi daga ranar litinin sai koma kawai 12 12 din nan sai zama ranar asabar ne sanda yahudawa suke tafiya a bin cocin ko ranar lahadi ne sanda kirista suke zuwa nasu ko ranar talata ko ranar laraba ko ranar alhamis zai iya zama kowace irin rana so kaga tun daga nan za ka fahimci sannan kuma sai koma shi shekara tun da an haɗa shi da rabiul awwal rabiul awwal sau ɗaya yake zuwa shekara za ka kaga ya tashi daga sati ranar litinin ya koma shekara rabiul awwal kuma kowace rana to wannan zai zama hujja za ta yi daidai ka'idar dalil an yutabiqa al-madlul ka ce wannan dalili ne to a ga ya tafi daidai da abin da ka kafa dalili a kansa kai sun saba amma kai yanzu abin da kake hujja da shi zai rushe ma wannan ne gaba ɗaya to shine matsalar shi ta bid'a in aka samar da ita sannan aka tafi nemo mata dalili to fa shan wahala ake ba kaɗan ba to wannan duk wata rana wani ya ji karatun ma sai ya saci wannan an sanci ashe ma akwai wata magana wacce ta ce yawmal furqan ranar litinin kuma a ciki aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ibnu kathir alaihi rahmatullah da ya kawo wannan ruwayar sai yake cewa walam yutaba ala hadha ba wanda ya goyi bayan sa akan wannan cewa qaulul jumhur muqaddamun alaihi maganar jumhur ita ce a bar gabatarwa wato maganar cewa yawmul furqan ana nufin ranar badar 17 ga watan ramadan wance ranar juma'a ce al-furqan ibn abbas yake cewa huwa yawmul badar ibn abbas yake al-furqan ana nufin ranar badar farraqa allah bihi bayna al-haqq wal batil shine ne yace qala al-walibi an ibn abbas يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل الوالي بشن علي بن أبي طلحة علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق الوالي بي البصري الوالي بسنة قبيلة ستي شيكما متوان بصرة مولاني لبن العباس ينالك شمين يمين تابعي كما مسنا القرآني مسناه كنشا القرآني ya rubuta tafsirin Abdullahi dan Abbas bai hadu da Abdullahi dan Abbas ba amma ya tattara tafsiransa ya rubuta shi a littafi kundi guda har Imam Ahmad yake cewa kana bi misra sahifatun wahidatun min at-tafsir qad rawaha Ali ibn Abi Talha min marhala min talib at-tafsir li tahsilaha لا يعد كثيرا ايتي امسر اكو وان لتافي غدا نا تفسيري ود علي بن ابي طلحه يرويتو شي daga dan Abbas wato wanda Ali ibn Abi Talha ya rawaito yace da a ce mai neman ilimin tafsiri zai yi tattaki Imam Ahmad yana magana daga Bagdada cikin kasar Iraq yace da mutum mai neman tafsiri ko masu neman tafsiri za su yi tattaki su tafi Masar dan su samu wannan to ba su yi wani abu mai girma ba saboda muhimmancin wannan din saka bai ga Abdullahi dan Abbas ba amma abinda ya tattaro shi ne daga abinda almajiran Abdullahi dan Abbas suka rawaito sai da yursil baya fadar wasu da su tsakanin sa Ibn Nasa'i na cewa la ba sabihi ya rasu shekara ta 400 afwan shekara ta 143 shekara ta 143 to shine in yace alwalibi Ibn Taymiyyah in yace alwalibi yana nufin Ali ibn Abi Talha in yace alwalibi yana nufin Ali domin akwai wadanda suna dangantuwa zuwa ga kabilar Waliba amma su sun ji daga Abdullahi dan Abbas kamar Sayyid ibn Jubair Walibi ne dan kabilar ne amma yana da ruwaya kai tsaye daga Abdullahi dan Abbas kuma ba a cika kawo a ce Alwalibi ana nufin Sayyid ibn Jubair ba ba za ka ga wannan a cikin maganganun malamai ba in suna nufin Sayyid ibn Jubair za su faɗe shi da sunan sa amma ba su ce Alwalibi ba haka nan akwai Abu Khalid Ibrahim ibn Khalid Alwalibi shi ma yana da ruwaya kai tsaye daga Abdullahi dan Abbas haka nan Makhrama ibn Sulaiman Alwalibi Al-Asadi Alwalibi shi ma haka yana da ruwaya amma Ali ibn Abi Talha Alwalibi shi bai da sama bai ji kunne da baki da kunne daga Abdullahi dan Abbas ba ya ji ne daga almajiran ko abinda almajiran suka tattara to in Ibn Taymiyyah ya ce Alwalibi dan yawanci yakan yi haka to kada hankalinka ya tafi zuwa ga wani ba wannan ba yana nufin shi wannan din a wasu gurare ba yana sarrahawa wani gurare ce yakan fadi sunansa karara ce fa fit tafsir al-mashhur alladhi yuqalu lahu tafsir al-walibi Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas wancan tafsir al-kalbi ne Muhammad ibn Sa'id al-kalbi an Abi Salih an Abdullah ibn Abbas waka silsila ce ta makaryata tanwir al-mutabas وقال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد شي wannan kaulin cewa يوم بدر ake nufi da يوم الفرقان kuma a cikin sa ne Allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya to wannan magana da Abdullahi dan Abbas ya fada ita ce magana da almajirin sa Mujahid ya fada ita ce magana da Miqsam shi ma almajirin sa ne ya fada ita ce magana da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ابن مسعود الهذلي ايه daga cikin al-fuqaha as-sab'a na Madina wanda al-Imam az-Zuhri yake cewa kana bahran min buhur al-ilm sha kundum ne teku ne na ilimi shi Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah yana daga cikin wadanda suka wato cigajiyar ilimin Abdullah dan Abbas sosai shi wannan Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah to shi ma fassara da yawa yawmal furqan shine yawm badr farraqa Allahu fihi bayna al-haqq wal batil haka nan qatada ibn da'amat as-sadusi haka nan muqatil ibn hayyan duka irin abinda suka fada kenan za mu tsaya anan saboda lokaci abinda muka fada na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ya yafe mana sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.